ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا ربا 21 ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan April haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata Ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu ya karɓi azumanmu da sauran ayyukanmu ya kuma datar da mu da daren Lailatul Qadri Allah ya rubuta mu cikin masu arziki cikin masu samun ilimi cikin masu samun dukkanin wata baiwa ta Allah a cikin wannan shekarar kuma Allah ya faɗe mu daga miyagun ƙaddarori to za mu fara ne da tambayoyi mai tambaya ta farko ina tambaya ne kan hukuncin mata su zauna cikin masallaci alhali suna al'ada domin su ɗalibai ne na islamiyya kuma islamiyya tana cikin masallaci wata rana yana yiwuwa suna al'ada kuma ga shi lokacin karatu ne alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da alal haqiqa ƙa'ida mai al'ada ba ta zama cikin masallaci sai yin akwai darura in ga darura to a daruratu tubihul mahazurat to sai dai abin yana da ciwo matuƙa a ce irin girman al'ummanmu da kuma irin manya-manyan masu arziki da Allah ya bamu a ce makarantun ne sai muna karanci har an wayi gari wai sai an yi amfani da masallatai wurin karantarwa ta Islamiya, inda dole ne yara su shigo, dole ne mata su shigo, suna ɗauke da yara su yi fitsari ciki da makamantansu. Wannan abin yana da ciwo matuƙa, mun nuna kasawa matuƙa, mun nuna akwai dukiyar ba babu ta ba, amma irin jikokin su a Siddiqul Akbar sun karanta kenan. La haula wala quwwata illa billah. Jikokin su Uthman bin Affan sun karanta suke al'ummarmu, kuma mutu ne mun san da haka, saboda kila ba ƙananan gurare inda ake so a gina Islamiya ba ma aji ɗaya aji biyu inda za a karantar da yara ƙanana da kuma budari da kuma kila ma iyayensu mata, ba ma irin nan kaɗai ba. Duk da mu da ke son mu gina babban makaranta haka, shekara da shekaru muna ta kira, amma kuma abin ya fitura. Akwai lokacin da harajin ya kamata kowa, dukkanin waɗanda suke sauraron karatunmu, waɗanda suka gamsu da cewa su masoyin masoyan manzon Allah ne, masoyan su Abubakar As-Siddiq ne, jikokin su Uthman bin Affan ne, Zunnurayn, jikokin su Ali bin Abi Talib ne, cito mu zo mu mu haɗa musu, kowa ya yi ƙoƙari. Ina ganin muna karatun suratul Isra'ila, kowa ya haɗa, ko da mu yi ko 2000 ne tsakaninmu domin mu je mu yi wannan aikin, amma kuma abin ya fitura. Tun nan hankali na tashi matuƙa, na ce lallai duniya ta san cewa ta yi hasarar mazaibai, lallai duniya ta san su Abubakar ba su cikinta, domin ko da suna cikinta baiwa a ce ga bukata ta addini, mutum ya kasa ya yi ta. Amma ko ba mamaki yanzu wata za ta bugo mishi waya ta ce za su yi wani anko ko za su yi wani biki ko wani abu dubu kaza take su, ko da talaka ne za ta bugo ce tana neman 10,000, kai tsaye zai nemi 10,000 ya tura mata. In ma ɗan matsakaici ne za ta kai mishi bukata har ta 100,000 ya yi, ɗan mai hali ne har ta miliyan tana iya kawowa ya yi. Amma a ce la a Birnin Sokoto, la a Zamfara, la a Kebbi, la a Kano, la a Kaduna, la a Niger, la a Katsina, la a gasu nan jihohin Musulmi, Borno, Bauchi, Gombe, Adamawa, Taraba, Kwara, ina ga suna har Lagos, a ce babu wanda ya mallaki miliyan iri na su Abubakar As-Siddiqul Akbar. Wannan abin kunya ne mai girma gare mu na Nigeria, sai dai kaga can wani talaka bawa Allah. Wani ya buga waya na ɗauka, malam na turo naira 300, Allah ya ce da su kaɗai ke gare ni, ne ce Ubangiji Allah ya maye maka su da miliyan 300. Kuma alƙawarin Allah ne, idan ka bar zai baka. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alƙawarin Allah ne, in ka zuba ɗaya zai maye maka, zai baka 700 a matsayin ɗaya, sannan kuma zai iya lillinka maka linkin balinkin ya wuce 700, daga 700 a ce 700 so 700, 7×7 49 0, terras to the power of 2 terras to the power of 2 terras to the power of 4, zai zama kenan 4.9×10^5. Daga nan za a lunka makafa 700 so 700, zai tashi fa wuraren 1490 a sake lunkawa, ko da kake diba baka san miliyoyi nawa ka tara ba. Wani ko da zai shiga kabari wallahi zai yi mamaki yaga an tarukato mai ayyuka ne na alkhairi, kabari ne ya koma mai ko White House na America albarka. Ina ne yafi ko ina kyau duniya, ko irin manya-manyan gidajen saman nan Burj Khalifa ake kiransu ko a Dubai, ko su albarka, kabari ne ya zama mai wani irin wurin hutawa. Wani kuma yana can kwance cikin garwashin wuta, ya'ya ne na nan Najiba suna sadaka suna cewa awa baban mu addu'a, awa baban mu addu'a, awa baban mu addu'a. Ko da aka wayewar gari garwashi ya mutu, kabari ya buɗe ya koma guri mai yalwa, ko da aka wayewar gari ya koma wani irin atotan gidan sama, wallahi ne kiyama kure za a busa kafo ma zai ce wai ya za a busa kafo a tayar da ni daga cikin wannan aljanna da nake ciki. Sai a dago mai dan wani bangare na gidane na aljanna, yana dibawa ya ce ya Allah ka tayar da kiyama, a tayar da ta yanzu ga ya Allah kowa ya tashi saboda abin da ya hangu na gidane. Suna radda ake zufa, annabi ya ce zufa yana zuba yadda kasance kuna kwarara, haka zufa ke zuba ga jikin mutane. Ga rana kusa da kanun mutane, kwanyan mutane tana ta farfasa, mutane na hawaye. Annabi ya ce tun mutum na zubar da hawaye waɗannan na ruwan hawaye har ya koma zubar da jini, to a daidai wannan lokaci su suna can ma musafaha yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin al'arshin Allah. A daidai wannan lokacin yana nan suna ta dare-dare suna ta firarraki, fira ta yi daɗi da annabi Ibrahim. Ana kammalawa ma za a cewa ai an gama hisabi, ya ce to ni ai ba akwai mai hisabi ba, a ce kai ai ku na daban ne, kuna cikin VIP na yawmal kiyama. Ya ce mala'iku ku raka su cikin aminci zuwa gidansu na aljanna. Za ka ga march pass na ƴan aljanna, yaran aljanna suna yi muku march pass har zuwa gidan aljanna. Daidai lokacin da wanda ya riƙe dukiya ce ya hana, yana ganin cewa ya yi maka ne alkhairi, ya riƙe dukiyar nan bai san ba sauran kwana kaza ya mutu ba ko, za ka iya riƙe dukiya amma kila sauran sati ɗaya ka bar duniya ba ka da labari. Wani ya riƙe dukiyar sauran sati biyu ya bar duniya, wani ya riƙe dukiyar ma kai shekara ma 20 ke gare shi. Ka duba muka barasar da muka gama tafsir, yanzu ga shekara ta sake jewayowa. Ka duba fa bana maran da muka fara tafsir biyu ga wata ya fa 21 muke labarin muke yaushe za mu gama, jiya har an fara tambaya ta yaushe za a rufe wa. Ka dubi yanda kwanakin suke tafiya, kwantita shi baka duru ba kwatsam sai mala'ikin mutuwa ya sallama maka, kwatsam sai mala'ikin mutuwa ya sallama maka, ko babu wurin gudu. Lokacin annabi Suleiman na kona annabi, aka aiko mala'ikin mutuwa ya ɗauki ran wani, aka ce zai je ƙasar Indiya ya ɗauki rai ne. Yana zuwa sai ya gan shi ba ƙasar Indiya ba, sai ya tsura mai ido ya yi ta kallon shi, ya yi ta kallon shi, abin mamaki, gashi an ce in karɓi rai ne ƙasa kaza, gashi yanzu ni can kilomita 1000 kuma gashi nan, kuma gashi yanzu sauran minti kaza, ya za a yi cikin 'yan mintocin nan ya tashi daga nan ya kai wannan ƙasa. Sai zura mai ido, a sai mutumin nan ya tsalgu haka ya damu cewa ba ƙwallon nan annabi fa ya zura mai ido, wai laifin mene ne? Bayan sun ɗaga sun wuce sai ke tambaya ya nabi yallahi wannan ba ƙwallon ka fa akwai shi da kallo, ka ga mutum haka sai ya ƙuro mai ido ƙuru-ƙuru haka, ni har na fara. Ya ce ka ya ce ba mutum ba ne, mala'ikin mutuwa ne ke yi? Ya ce wallahi mala'ikin mutuwa ne. Ya ce ya ƙura mai ido haka, ya ce ya annabi, ya ce don Allah ina neman kwata alfarma, ka sa a ɗauke ni a jefa ni inda ya yanzu in yi nisa da shi, ko da yake dawowa nan masallaci a ce na yi inda ya ba ni ma kusa. sai aka kwashe shi aka jefa India. Yana jira India mala'ikin na zuwa yana kallo ina yake figure to haɗi. Da gudu kai yi to gani sai lauke da shi. Zaka dukkin da ka shiga kai zaka kai kanka wurin da zaka mutu din. Kai zaka kai kanka ba wani zai kai ka ba. Zaka yi uwa musulmi a yi kokari a kiyaye. Muna da abin kunya mai girma a ce matanmu da 'ya'yanmu za su yi karatu a lalle ne sai sun shiga masallaci. Kuma akwai lokacin da bai kamata su shiga masallacin ba. Muna jin daɗi a ce wayo a labarin da rura ne za su shiga masallaci alhalin mun taskace biliyoyin kuɗi cikin bankuna. Yau ga shi mun ci za mu buɗe makaranta su Ali bin Abi Talib su Abubakar as-Siddiq al-Akbar da sauransu. Babu kuɗin buɗawa. Wani bawan Allah ma ya ce zai gina ko? Na roƙi Allah ya saka miki da alkhairi. Ya Allah ka yawaita dukiyar shi. Dama tun lokacin da yi wannan maganar sau ɗaya na sake magana da shi. Don ni ban taɓa ganin shi ba ma da iduna ran da Allah ya halitta ni ko ban taɓa magana da shi ba. Ba ni da al'adar ya wuce ya wuce. Ina gida tare da ɗalibai ko yaushe in dai na fita na je gidan wani to bincike wanda na je gida ne zai faɗa maka wani uzuri na addini ya kai mu. Amma dai ba uzuri na wani karanta ina ba. Shi yasa ban taɓa ganin shi ba. Akwai wani maƙwabci na mai haji ne ma ni jiya aka gwada mini shi da daddare. Aka ce na san wannan na diba na ce ban san shi ba aka ce wane ne. Kuma daga cikin ɗiyan shi ma akwai wani da shekaran mu 20 tare. Amma wallahi ban taɓa ganin shi. A gashi da ke malam wane da malam wane da malam wane ai muna yawan haɗuwa da su kaza kaza ban taɓa ganin shi ba. Wanda yake zai ɗauki nauyin makarantar turar da aka kama Ramadana har zuwa yau ni dai ban ganshi ba ban yi waya da shi ba ban san inda yake ba ban san inda ban san abin da yake ciki ba. Aikin na shi ne in buɗe littafi in karanta. To amma babu randa ba ni addu'a da duk abin da na iya na cewa Ubangiji Allah ya ƙara yalwata dukiyar shi. Saboda wannan tunanin ne mai kyau. Kuma da na harbaɗi duk alhamis duk atanin sai mun yi azumi mun yi ta addu'a Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa dukiyar shi. Da irin wannan dukiyar ita ake so ita ce dukiya ta madalla. Amma abin da muke yi yau kan yayi muni ƴaƴanmu da matanmu sai sun shiga masallaci dole su yi karatu wallahi ba mu yi abin kirki ba. A jadda kallam ta amal jima'un ta tarau. A jadda kal ayyamu wan nafsu ta harau. كأنك من حق منون مضر ذا فانكينا تفيا أما بمسان سنة تفيا مدوا تنا مسكو واق أبر نورا مسنا كارا مسكو واق فسدريم أما بمسان نيبا ذاك يوقوا مسلمين لكو قريب مجارة مكب متلقا منا إيا مريكا تركشي mu zo mu yi wannan aikin ba sai mun jira wani da wani su yi ba mu kan mu za mu iya. Ina roƙo Allah ya taimake mu. To sai mai tambaya ta gaba duka dai suna da munasab sai sa na hada tambayoyin guri daya. Wace da sadaka ce tafi ciyar da dukiya ga marayu ciyarwa ga 'yan uwa ciyarwa fi sabilillahi wato wajen ayyuka na addini ciyarwa ga maƙwabta ciyarwa ga talakawa ciyarwa ga mara lafiya asibiti ga sunan dai. To alhamdulillah dukkanin ciyarwa akwai alkhairi cikinta. Ciyarwa ko wace indice akwai alkhairi cikinta. To sai dai babu shakka wata ciyarwa tana gaba ga wata.
shi ma kai ne wannan yana bisa ga mataki-mataki da kuma yanayi bisa yanayi. Akwai yanayin da za a tafi ciyarwa asibiti ya zanta fi, akwai yanayin da za a wayi gari ya zama ciyarwa ga marayu tafi, akwai yanayin da za a faru zai zo wanda ciyarwa wajen wani aiki na addini shi ne mafi fi. Addini haka yake kamar rayuwa ta ɗan adam. Akwai sanda za a wayi gari a kawo maka abin da zai baka ɗumi da zafi zafi da kake ya fi ko musamman lokacin sanyi kila wuraren Disamba, a baka kyautar fihita wadda take mai ɗan sa ɗaki ya yi ɗumi ya fi maka bisa ga a baka ƙirki wannan lokacin, ko ba haka yake ba? Ko a kai ka cike iya kwandishi wannan lokacin ya fi, sannan irin yanzu da ake ban kaɗa zafi musamman mu a nan Sokoto a kai ka ɗaki mai air condition ka kwan ya fi da ya kai ka cikin ɗaki wanda yanzu an kunna room warmer din nan room heater, a yanzu in ba dai gasa ka zai yi ba ya zai kai ka room ɗaki mai room heater ko? Sannan akwai lokacin da baka da lafiya a baka kyautar magani ya fi wannan lokacin, ko ba haka yake ba? Akwai lokacin da yanzu ana fuskantar sallah ila ga iyali ga sauransu, a baka ɗan abin da za ka yi musu ƴan tufafin sallah, yara su daina maka kuka, mata su daina harare-harare ko? Ya fi. An gane? Yanayi bisa ga yanayi ne. Lokacin da aka koro maka yaro da makaranta a biya school fees ya fi maka, ko ba haka yake ba? To haka ne. Koko kana kwanci asibiti yanzu ba ka da lafiya kana kan yaki an ce fi ai maka aiki sai yanzu ku turaren 100,000 da 150,000 in kawo maka an yi aiki hankali goyin, koko daren sallah kuna neman abin da za a ci gobe da safe sai in kawo maka allurai da sirinji da ruwa na asibiti na 100,000 in kawo yanzu zai maka. So haka addini yake, ko yaushe ana dibin yanayin da ake ciki. Yanayin da ake da buƙata ta addini ana manzallar bi yukuridullaha qardan hasanan, babu abin da yake kace da dukiyarsa ga addinin Allah. Sannan irin wannan yanayin da muke ciki abin da zai gina al'umma makarantun ne ba wai gine-ginen masallatai ne kurum ba, domin masallaci sai mu share ko ina ne ji'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, makarantun ne muke bukata inda za a karantar da yara primary school a fasu tarbiyya ta secondary school kai wurin ya kai har ana da higher institution gurin a basu cikakkiyar tarbiyya ta addini, irin wannan gurin ake bukata. Yanzu irin waɗannan gurare ake buƙata inda za a ba yara cikakkiyar tarbiyya ta addini su zama masana littafin Allah, sun haddace Qur'ani, sun karanci Buhari, sun karanci Muslim, sun karanci littafin, sannan in ka bugo su chemistry, in ka bugo su physics, ka bugo su biology, su gwada maka ai su Charles Darwin, su Isaac Newton, su Albert Einstein, su Grigor Mendel, duka ƙananan yara ne ƴan primary school. Irin waɗannan makarantun nan muke buƙata a ba yara tarbiyya, a ba su training, saboda yaran mu suna nan suna lalacewa, wasu na koma Yahudawa gaban idonmu muna ji muna gani, kuma wasu masu ƙoƙari ne, ni ba a faɗa min wannan. Na ɗauki yaro daga sayar da man fetur, na ɗauke shi na basic training, yanzu likita ne, ya yi medicine ya gama, sannan yaro wanda ya medicine ga hannuna wanda yau likita ne ga hannuna yaro 127 gani ne, duka su yi sun gama suna can suna ta ayyukansu, ɗan boko mutum 5,000 da wani abu sama su ne karantarwa dare da rana. Don haka ni na saba abinda na tashi cikin shi ne abinda na dade yana yi ne wanda yake cikin garin Sokoto da ya sun san da haka to irin wannan shi aka fi bukata sannan da daukar nauyin marayu yara waɗanda uwayensu sun mutu wasu yara sun zo mini iyayensu sun mutu makaranta ce ake so a kai su wallahi wani musulmi ya yi tsaye yana faɗa ma uwar in tana so a kai su makaranta su yi karatu da sauransu to waɗannan yaran daga gare ki mata ya turo su su zo ta ce su zo su yi min yiga ne na zo me ake da buƙata ke ba ki waye ba ki san zamani ba ki turo su in ki turo su akwai kuɗi da zan bayar su kai miki take to in dai irin waɗannan kuɗin ne na roƙi Allah ya ɗauke mu cikin irin wannan talaucin namu wata mata an kai mijinta gidan yada arufi wani musulmi ta zo tana neman agaji babu abin da za a ci ga ƙananan yara ga mi wallahi yake sai dai yayi lalaci da ita a haka yake lalaci da ita yana ba ta kuɗi kuma zai sa a saka mijinta ko da aka saka mijinta mijinta ya shekara ɗaya da wata biyu gidan yari ita kuma tana da ciki wata ko huɗu na ko biyar ina ta samu cikin sau taimakon marayu wani abu ne na daban sannan ga taimako nan na 'yan uwa in kai taimakon 'yan uwa za a ba ka lada linki biyu da ladar zumunci da ladar taimako ko don haka akwai lokacin da ka taimaki ɗan uwa ya fi sai dai kada rashin karatu ya dibe mu ga ɗan uwanka in ka ba shi taimako zai je ne canza sabon mashin ko kuma a ekon da nan tafi yana da wata ciyota da hangu ta ita yake sai canza ga marayu nan ka ce wai a taimaka ma ɗan uwa ya fi a wannan lokacin ka taimaki marayun nan ya fi wallahu yudhaifu liman yasha sai Allah ya lillinta taimakon nan da kai ma waɗannan marayu an fahimci wannan akwai lokacin da al'umma take zama mai laifi idan irin waɗannan marayu suka lalace kuma akwai lokacin da Allah ke jaraba al'umma ba kun kyale waɗannan marayun sun lalace ba kun kai 'ya'yanku makaranta to Allah zai gwada muku ba ku san in kun san wata ba ku san wata ba waɗannan marayun da suka lalace za su zama hatsari bai su zama turji su zama cakau cikin gari guda kuna da turzuzzuka babu iyaka kuna da cakau babu iyaka cikin gari guda ka kai 'ya'yanka makaranta sai sun gama masters wani ya ma yi PhD wani ka saba mai aiki NNPC wani kuma fat authority su zo su halbe su gaba ɗaya su mutu za ka ga makarantar da ka kai ta can sun gama gagawa na an kawo maka yanzu za ka daga kashin kuɗin makaranta zuwa kabari sai ka kai kabari ka rufe kullum cikin kati kuke an sa kati wanda zai fita kasuwa sai ai mai kuka ba kun ki fita maka ba da kun taimaka mu yaran nan da ɗan abu ƙalilan da yanzu da ku da 'ya'yanku kuna cikin farin ciki to amma ga kowa na cikin tashin hankali za ka 'yan uwa sai a fahimci wannan bayani taimako ana dibi daga yanayi akwai lokacin da yanayin taimakon ka ya fi akwai lokacin da yanayin taimakon ka ya fi amma in za a yi in general taimakon addini shi ne gaba hibzil dini aula min hibzil mali taimakon addini ya fi taimakon wata dukiya ko kuma min hibzin nafsi ya fi taimakon rayuwa ka taimaki addini an gane domin ba a halice ba ba sai don addini a rayuwar mu ba ta da amfani sai don addini ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu ko ci gaba da karatun mu kuma ga wannan addu'ar an kawo an da ya fito gafi guda nawa ne kuka yi to sun yi guda 150 Allah ya fata muku da alheri Allah ya mai muku da su miliyan 150 ma da amini sai ku sai da ku rabon 150 cikin dubban mutane sai ku tala ki ko muka to daga karshe zan ga yadda zamu yi mu karanta addu'a saboda su kuma su samu cikin media to jiya mun karanta cikin abubuwan da suka haramta na takwas shine motsa ko wanda muka ambaci nau'in motsa tsakanin motsa na haram da ko motsa wanda ya halatta to na tara wanda shine na karshe wama uhilla li ghairi llahi bihi abinda aka yanka aka ambaci sunan wani Allah wajen yanka nai an ambaci sunan Allah sunan wani Allah wajen yanka wannan abin haram ne a ci shi an gane shine nau'i na tara aw ma zubiha ala nusul ko kuma abinda aka yanka akan gumaka an gane kaga anan an dawo kenan wajen nau'in yankan da aka yi madabba dabbar da aka yanka domin Christmas ko domin bukin wasu addinai kamar addinan kasar China da makamantansu waɗannan dabbobin haram ne amma shinkafar da aka dafa don Christmas ko irin kayayyakin da ya sayi irin su apple irin su lemu da sauransu duka ka samu ka sha a jinka amma dabbar da aka yanka don wani Allah an gane don wani Allah wannan haram ne haka ma dabbar da aka yanka ya zan wanda ya yanka ta ba majusi ne wasan ba su ba wuta ko yana da wani gurki da yake bauta ba ko kuma yana da wata mummunar aqida yana kiran kai ne musulmi amma yana da wata mummunar aqida mukaffara yana bid'a mukaffara to irin wannan in ya yanka ba a cin yanka ne an fahimci wannan ba a cin yanka waɗannan mutanen zai yanka ne ya kira sunan gurbi ko ya kira sunan wani abu na daban wanda ba Allah ba to amma Krista fa shi Krista idan ya yanka ana cin yankan Krista wannan Krista ne ko kuma jiyu ahalul kitabi kenan ko min al-yahudi والنصارى دوك ودنا انا تي يانكانسو الله مدوكين سركي ياتي وطعام الذين اوتوا الكتاب
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
Allah madaukakin sarki yace a yau an halatta muku a yau uhilla lakum na halatta gare ku at-tayyibat abubuwa ajintuta waɗanda suke masu dadi abu wato waɗanda suke masu tsarki waɗanda ba khabisat ba kishiyar khabisat yace wata'amul ladina utul kitaba haka ma abincin waɗanda aka baiwa littafi Abdullahi bin Abbas yake ta'ama ne yana nihin zaba'i yanke yanken dabbobin da ahalul kitabi suka yanka hillul lakum halal li gani da aka yanka ahalul kitabi halal ne amma yankan mushrikai ba halal bane masu bautar gumaka ko wani abu da aka idan abinci ya zo maka nama ya zo maka daga ina yake daga London to ai London ba kasan musulmi bace ko ingila kenan to ina aka yankan wannan abinci aka ce to ai wanda ya yanka shi Krista ne ya halatta ka ci ba sai ka tsaya ka bincika ya ambaci sunan Allah a'a ba a wannan bincike kawai ka ci amma idan ya kasance wanda ya yanka atheist ne domin yanzu akwai atheist da yawa yau ma kamfunfunna ne waɗanda suke na marasa addini waɗanda ba su ma yarda da akwai Allah ba masu cewa ma yi kuliku na illar jahar su yan nature ne ko mina ne is by nature ba su yarda da Allah ba idan irin wannan yanka ba a ci don haka malamai suka ce haƙƙi ne ga musulmi a yau yanzu kowace ƙasa ta musulmi tana da wata hukuma wadda ke kula da abincin da ake ci idan aka yi importing aka shigo da abinci daga ƙasar waje su buga mai Islam na cewa haza halalin, wanda duk bai da tambarin halalu an san ayyana nufin haza haramun kenan. Su buga su ce halal ne in mayanta ce, domin akwai mayankin ne na ƙasashen Turai waɗanda su babu ruwansu da addini, mai mayanta wanda ke da gurin babu ruwa ne da addini, kawai zai employ mutane ya ɗauke ku ma'aikata ku kawo degrees ɗinku da mi kai kaza ka karanta kai kaza a kawo ka haɗa ku aikin a jirgi na guri a zo ana yanka. Wata dabba ma ga wutar lantarki ake sa ta mutu, kun ga bai halatta a ci wannan dabbar saboda ba a yanka ta ba. An gano wannan haram ne a ci irin wannan dabbar, sai don ku sanya aka yanka, kuma wane ne ya yanka? Idan bamajuce suka sa ya yanka bai halatta a ci, idan Krista ya yankan ku je ku ci, idan Nasara ya yankan abin da ba Yahudi ku je ku ci, amma idan atheist ya yanka wanda bai da addini bai ma yarda da akwai Allah ba, kawai daga duniya sai Kaduna ne, shi bai san akwai Allah ba, kawai komai ya faru ne by coincidence by nature, jikokin su Charles Darwin, jikokin su Ernest Darwin, jikokin su Alfred Russel Wallace, so idan ire-iren waɗannan ne kai bakin din wannan abincin gefe bai halatta a ci. An fahimci wannan? Don haka sai an kula dole, sai an kula dole da abin da ake ci ya uwa musulmi, ina ya fito, sannan abincocin da ake sama ciki, akwai biskit wanda za ka gaina da musti ko babu shi? So idan ka duba za ka ga an rubuta cikin ingredients an ce na kunshe da fat, animals fat, da ka ga an rubuta animals fat to wannan daga dabba kitsen dabba ne, yanzu tambayoyin da za su faɗuwa kanka su ne, shin kitsen nan na wace dabba ne? Idan na alade ne kasa hukunci, in na kare ne kasa hukunci, in kitsen jaki ne kasa hukunci, in kitsen biri ne kasa hukunci, ko ka san wace dabba ce? To yanzu ka san cewa a wannan kitsen sami ne, kitsen shanuwa ne. Biyu, an gane? To wayayyen yankan kuma ya kamata ka kula da kamfanin, ina aka yi yankan? In ahalul kitabi ya yanka wa billahi alhamdu, idan ba mujusu ya yanka ba ni ki, idan atheist ya yanka ba ni ki. An fahimta? Sai ka san wane ne yankan, kun ga akwai aiki kenan. An gane wannan? Akwai aiki mai yawa, don ba musulunci bai son yawan bincike, da zai ka kai ga cewa in ma shanuwa ce mai tafki yana yiwuwa ta lalace, an ba ta blood meal ta ci ta zama jallala da makamantansu. So ya kamata ya zamanto a kiyaye da irin wannan, su dai ahalul kitabi abincinsu halal ne gare mu, yanka in na musulmi ne halal ne, inna yahudawa ne halal ne, inna nasara ne halal ne, ma dama dai dabbar nan da aka yanka ya halatta a ci namanta. Ina fatan an fahimta, domin ku muna da hadisi a sahihul Bukhari, hadisi na 5504, sannan hadisin ne yana a littafin Irwa'ul Galil fi takhrij ahadith manarik sabil, hadisi na 2527. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci yankan wata mata wadda take ba Yahudiya, wannan ba Yahudiyar ta yanku akuya da ta kawo ma annabi a Khaybar, a garin Khaybar, ta kawo ma annabi, annabi ya karbi wannan naman ya ci. An fahimci wannan tun da ya san bai yahudi ya ce, kun ga da annabi ya karba shi kawai ya yi, bai musu ba. Annabi na karba ne ya yi shi ya yi, kuma wannan dukkanin malaman musulunci shi ittifaki a kan halaccin nama yanka na yahudawa da kuma yanka na nasara. To ashe ma ta sagu ba cikin naman nan. Wani sahabi na ɗaukar naman yana kai ga bake shi ya tamna, saboda kaifin gubansu ya faɗi nan take ya mutu. Shi ku annabi ya ɗauki naman ya kai ga baki, sai nama ya ji tsoron kada annabi ya ci shi. Kusa annabi ya kai inda duk ku ba ku tunani, wallahi annabi ya wuce duk inda muke tunani. Mu ne mutane muke ɗaukar annabi a wasa, amma wallahi annabi yana da wani matsayi wanda ya wuce inda kuke tunani. Annabi ya taka dutse dutse, ya ji annabi ne fake bisa gare ni, saboda girma da matsayin annabi dutse ya kama girgiza ko? Yaushe ne nake ba ku misali dabbar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ɗan saƙo, zaki je ya kama ɗan saƙon nan ya fatattaka shi. Safina ake kiran wannan mutumin, sahabin annabi ne, maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ne, intaccen bawan annabi ne. Safina ya jibi zaki ya ce, ya kai zaki, ni faɗa aita annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Zaki na jin wannan ɗan aita annabi ne, sai jikin zaki ya ɗaura sai zufa. Nan take zaki ya girgiza ta, sai fara karkaɗa bindiyar, zo in gwada maka hanya inda ya ɗan aita annabi Muhammad ne. Duwatsu sallama suke ma annabi ko? Ya Rasulallah, ya Rasulallah, kuma gashi ana ji. Annabi ya ɗibi tsakuwa ga hannun shi, yana jinƙi tsakuwa ta ji cewa tana cikin hannun annabi Muhammad. Sai tsakuwa ta fara tasbihi, ta kama subhanallah subhanallah subhanallah. Don haka annabi ya wuce duk inda kai kake tunani. Babu wata halitta bisa doron ƙasa, ko a cikin sararin samaniya, ko a cikin sammai, har zuwa sama ta bakwai, daga cikin bayan Allah babu wanda ya kai daraja annabi Muhammad. Lokacin mi'raji ma sai da annabi ya kai inda mala'ika Jibrilu ya ci burki ko? Duk da yake hadisin da'ifi ne, mala'ika Jibrilu burki yace bai iya wuce wannan guri. Ba wata halittar Allah wadda ta isa ta tsallake wannan wuri in ba annabi Muhammad. Da haka wannan matar tana ba annabi nama, annabi na ɗauka ya ci nama, ya ga cewa ya yi munafurci in bai faɗa ma annabi gaskiya ba. Sai ga nama na magana, yana faɗi, ya Rasulallah, kadakata kadakata fiye sammun, cikina akwai guba ya Rasulallah. Annabi ya ce a kira masu naman nan. Aka tattarkato su, annabi ya tambaye su, ya bincike su. Sai ga wata mata ita kike da naman nan, ta ce in dai kai manzon Allah ne, niyyata in ka ci ba ka mutuwa, in kuma kai ba manzon Allah ba ne, ƙarya ce take mun da in ka ci ka mutu mu huta. Annabi ya ci naman gaban idon kowa, kuma bai miki komi ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya ce yanka ahlul kitabi ko? Duk ɗalkinka, duk iya addininka, ba ka cewa kafi annabi iya addini. To haka ma in an zo wajen yankan sunan Allah ake ambato, sai da shi ahlul kitabi yana ambato sunan Allah? Kun ga ba su ambato sunan Allah. To yan musulmi ya zo wajen yanka zai ambato sunan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an harar jama, abinda duk ya zubar da jini, ya kwararar da jini, wazu ke rasmullahi alaihi, kuma aka ambaci suna Allah a kai ne, annabi ya ce fakul, ya ce to ka ci wannan naman. In dai an yanka a ambaci suna Allah, jini ya fito, ya ce to fakul ka ci wannan naman. Yana cikin sahihul Bukhari a sahihu kutubul musannaf hadisi na 2356. In za a yankan nan kuma malamai sun yi ijma'i ga inda ake yanka ne. Wuya ake yanka, a yanke jiyoyin wuya da kuma jijiya wadda take ɗauke da iska. an gane kaga za a yanke wannan esophagus ko kana bi a yanke wannan jijiyar wadda take dauke da iska yake trachea take kiran ko trachea ko menene ina yan biology jiki sun ta kowa sani yan anatomy to wannan jijiyar da ake yankewa injiniya gurara shi kenan ba laifi imamu shafi yace kai shi fa yana ganin ko ta bayan kai aka yanka in dai dabba ta muku yayi yana cikin aljami li ahkam alquran na imam alqurtubi الجامع لأحكام القرآن سيدة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الله يا رب متكوت تاوى تنقومي أقول تكوت تاوى تنك نبع تبع أنك ده حتى بأنك أكي ينقانا قوية نا أكي ينقى إنا فاتر أمك ينتوانا قوية أكي ينقى بأينك تبع أنك كان وجن ينقى يوقع قوة إريتياها لك ma dama dai ba daga abubuwa biyu aka yi wannan yukar ba na farko akwai kashi ba a amfani da yuka ta kashi an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yake da aka yi tambaya ana iya yanka da haƙori a samu wani haƙori mai kaifi ko akai fa mai kai amfani da tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai shi haƙori kashi ne ba a yanka da kashi ina fata an fahimta ita kuma shi kuma abin nan a kaifa yace ai yuka ce ta habashawa mutanen da ba masu addini ba wato bakakken fata ne maguzawa yake yuka su ce don haka ba a amfani da shi dole ne dai yuka ai amfani da ta wani abu wanda ba akai fa ba ko ba haƙori ba bi ma'ana ba a amfani da kashi a dada kashi ya kai shi a yanka da shi ba a yi an gane ga yuka nan ta ƙarfe ko reza ce wannan reza ga ta nan inda tana yanka ya halatta sannan wani abu da ake kula da shi ya zama mai kaifi ce mai sauƙaƙawa ce ga dabba ba mai wahalarwa ga dabba ba don haka dole a tsada yukan nan ta yadda za a sauƙaƙa mata mutuwa idan kana ta gyagyara haka kana ta gyagyara kana tayi yuka ba kaifi kaga za ka wahalar da ita in kai haka ranar tashin kiyama za ka yi shari'a da Allah an gane wannan idan kuma aka zo wajen yanka kajiya da kunnan ka musulmi ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba a cikin wannan naman in ko musulmi yayi yanka ya mance bai ambaci sunan Allah ba fa to kai mai kike ka ambaci sunan Allah kike nan yayi yanzu kamar wurin masu yankan kaji kaga ayyar da ake yi ko Allah suke ambato anya to ban dace ba su yi ba amma dai biri yayi kama da mutum kana gani da aka kama kaza ta biyu bakwai ka gadi ayin tar an to in ka tashi ta naman kaza kawai sai ka ce bismillah ka ci ke dama dai shari'a ce in zaka ci abinci ka ci da sunan Allah ko shikenan ya wadatar maka in ko wannan da yankan ka san cewa ba ahlul kitabi bane ba krista bane ba kuma jiyu bane ba musulmi bane to ko sunan wa ko ya ambata sunan Allah in ya haddace Qur'ani ya sabta Qur'ani wajen yankan dabban nan wannan dabban bata halarta ba ina fatar an fahimta so akwai hukunce masu yawa amma saboda mu taƙaita an fahimta to sai Allah madaukakin sarki ya kawo hukunci na ƙarshe shi kuma dukkanin waɗannan dabbobin da aka ambata aka ce haram ce waccan dabbar sai aka ce wanda lalura ta kama fa yana cikin hali na yunwa sama ne tsura a ghaira bajin wala adil wanda lalura ta kama yana cikin yanayi na yunwa shi ne bai tsallake iyaka ba to fala isma alai babu laifi gare shi zai iya cin waɗannan namomin da aka haramta malamai suka ce in ban da giya, ita giya ba ta da lalura, ko lalura ta kama ka ba za ka sha giya ba, in je lalura ce ta yunwa ba za ka sha giya ba. An gane da akwai lokaci da sai in fara da bayanin malamai ku ji abin da suka ambata. Akwai abubuwan da ba su da lalura cikin musulunci kamar zina, babu lalura ta zina. Ka ce wai shawa ta kama ka ta yi ma yawa ta yi ma ƙarfi sai ka je ka yi zina, babu wannan. Wasu malamai suna ganin kai ko tilasta ta aka yi ka yi zina sai dai a kashe ka, amma in an tilasta ta an ce faɗi ka yi magunki sujuda jaza ya halatta faɗi ka yi sujuda sai ka tashi lafiya lau. Suka ce an tilasta ka zagi annabi ma zaga shi, annabi da kai ne shi ya ce ka zaga. An gane wannan, ka samu tafsirai ga sunan manya-manyan tafsirai daidai tafsirin aya ta 106 a suratul Nahl, za ka ga wannan. To akwai ƙa'ida da ma ad-daruratu tujihul mahdhurat, lalurori suna halatta abubuwan da aka haramta. Sai dai wannan ƙa'idar ba haka take take ba, ita ma kanta malamai suna da buƙatar su tsaya su yi maka tafsirin ta, ta fassara maka ne take nufi. Me ake nufi da lalura? Wani bai ma san abin da ake kira lalura ba. Wani ya tambaye ni, malam ni ne ina da lalura, ina zaune gidan haya ina cikin lalura, malam kuɗi na ba su isa in biya kuɗin hayan nan, shi ya halatta in ci in ci ba shi hare ba in hada in biya? Nake bai halatta ba ce, to ai malam lalura ce. Nake a wannan ba lalura ba ce ga addini. Nawa ne kudin hayar gidan nasa? Yace 350. Nawa gare ka? Yace 200. Nace 200 suna kama ma karamin gida? Yace eh. Nace baka da lalura? An gane wannan. Malamai suka ce idza tura ila akali ta'amil muharram, idan mutum ya buƙatu ya larurantu ga can abinci wanda an ka haramta, to fa innahu yahillu, wannan abincin yana halatta lahu gare shi. Wannan kuma domin a kiyaye da rayuwar ɗan adam, kiyaye rayuwar ɗan adam tana cikin lalurori na musulunci. Sannan wa mata zalika darura, duk lokacin da wannan lalurar ta wuce, irtafa'at hadhihi ruhsatu, wannan ruhsa wannan rangwamen ya wuce, yana cin motsai saboda lalura ko yana tsakaci sai dai ga an kama abin. Ila nama ne yake ci, nama alade ne yake ci saboda lalura ya ga zai mutu, ya ɗibi tsoka ɗaya ya zuba cikin baki yana tamna, ya ɗauki ta biyu yana tamna haka, sai ga wani ya ce uwana ai ga abinci sai aka kama kunu, mun san koko. To shi ke nan yanzu wannan ma da yake cikin bakin shi ya fitar da shi ya sha kunu, kai da ciya a tuhai kunun nan ma wallahi ya yi yami, da shi yana cin nama ya sa ya ji da komi, yana jin daɗi har naman ya fara kai ga ƙiyar kai na yana jin. An fahimta ba a haka nan, lalura ta wuce, samun kunun nan abincin halal ya kore wa lalura. Shi ke nan yanzu babu wannan labari. Ina fatan an fahimta. Sannan idan kana jin yunwa ka ji kamar za ka mutu, malamai suka ce ba ma ya halatta ba, ya waje ba, ya waje ba sai ka ci abincin nan. In motsa na in nama alade na in naman kare ne, ya waje ba sai ka ci shi. To idan ka zo kana ci wannan naman kuma sai ka ji ka ɗan samu ɗan ƙarfi-ƙarfi, yanzu kana iya rayuwa. To kada ka yi zaune ka ce sai ka buɗe ciki ka ci ka ƙoshi ka jasa. Da ka ji ka fara samun ƙarfi da yunwar da ke kisa ta tafi, to ka daina sai ka zubar da wannan. Wasu malamai suka ce kana iya guzuri ka riƙe, don in an je gaba kuma an sake samun irin yunwar ka fitar ka ci. In ko Allah ya sa ka je gaba aka cimma abinci, to sai ka zubar da wannan ka ci wannan abincin na halal. Wanda ko duk ya zauna da yunwa da ƙishirwa har ya mutu, malamai suka ce ya kashe kai ne. Muna da hukunce-hukunce ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Littafin Fatawa al-Kubra juz'in farko shafi na 389 sannan ga Ibn Qudama al-Maqdisi al-Littafin al-Mughni juz'i na 9 shafi na 415 ga shi a cikin Mawsu'atul Fiqhiyyah sannan ga Imam al-Qurrati a cikin Littafin al-Furuq juz'i na 4 shafi na 183 dukkanin su suna bada fatawa cewa wanda ya bari yunwa ta kashe shi ga motsa ya kici har ya kai ga ya mutu to idan ya mutu ya yi mutuwar motsa shi ma da ma'ana mutu zai shiga domin yana da hukunci wanda ya kashe kai dai zai tashi ranar tashin kiyama wanda ya sa yuka ya sauka mu ciki nan ya tashi cikin wuta yana ta sauka mu ciki nan yuka ko wanda ya ta guba zai tashi yana takon kwata guba cikin wuta to shi irin wannan zai tashi yunwa na ta kashe shi tana sake bashe shi cikin wuta haka zai yi a sai ko cikin ɗan wuta akwai ɗan yunwa kine Ibn Qudama ya ce su ila Ahmad an tambayi Imam Ahmad irin wannan tambayar fa zakara kaula masruq ya ambaci zancan magabaci ne wanda ake kira masruq mali turra falam yaqul wanda duk yalla loran ya kici walam yashrab ya kisha fa mata ya mutu da halan nar ya ma shiga wuta wannan mutumin haka ma mai azumi wata rana na tare da annabi masu azumi suna ta azumi suna ta azumi ka hanya ana a hali na tafiya annabi ya ga an wahala yake kowa ya aje azumi wata suka kyaji wa annabi yake a baki shanta da ruwa ya ta yi tsakiyar mutane aka yi shela kowa ya miƙe annabi ya kafa ruwa ya sha ko suka ce to mai imani annabi suka ce to wallahi tunda annabi ya sha mu ma bari mu sha sai wasu suka ce kai annabi fa dan aljanna ne don haka kada ku biye ma annabi wallahi shi ko muna ne naji lafiya lau babu aje azumi suka ke hajiwa annabi yake bai cikin da'ar Allah yan azumi a hali na tafiya bai ba ana tafiya wanda yake akwai wahala cikin ta to ba da'ar Allah bace ba wata hikima ce kai mu Allah ba na ka kiyaji azumi suka kiyaji wa ta ajuma sai annabi ya ga wasu mutane kwakwanta ana kai musu fita ana tafiya yake wadancan fa aka ci ya rasulullahi masu azumi ne sune ga san sun faɗi sun su ma annabi yake ba masu azumi ne bane yake ulaikal qussat ulaikal qussat ulaikal qussat masu saban Allah ne masu saban Allah ne yake wadancan masu saban Allah ne don haka kana azumi kada za ka mutu ka tabbatar da cewa babu gaba ba baya dan uwa in ga dan koji na ruwa nan kwankwada ka sha kawai ba sai haji na tafiya ba ko da ko kana cikin ɗakin matarka ne inda ka tabbatar da cewa lamari ya kurkura yanzu ko ana batun tafiya ne an fahimci wannan to akwai dai hukunce masu yawa kan wannan wanda dole sai an koma makaranta ina ce zan tsaya in yi karatu shiryen ɗai ba tare an gama wannan ayar ba an gane don haka dai a takaice waɗannan su ne abubuwan da ayar ta kunsa sauran bayani kuma ana iya a yi tambaya ga malamai sannan mafi kyau shi ne a koma makaranta kuma a fara karatu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu tun da zuwa na guda mini lokaci wannan addu'ar ga abin da ke cikin ta nan da akwai addu'a da nasu in ɗauko to na ji na yi ta ƙoƙari ban ganta ba akwai waɗanda ba sun tsari na suna fitar in ba su addu'ar su ji da ita to na buɗa nake musu to kun ga dai an gaba tafsiri wallahi da ƙyar nake komi kai na maki ciyo don haka ba ni samun damar kan na ɗan jijji ba dai na wahala kuma ga azumi da sauransu da sauran ɗawainiyoyi nan wasu ba su iya fahimtar haka akwai waɗanda kullum sai na yi waya da su azumman da suka wuce amma bana har yau ban ma yi waya ko sau ɗaya da su ba saboda da an gama buɗe baki ma ba da ƙyar nake ganin buɗe bakin sai na ji na kwanta dole to ban samu wannan ba sai nake to ga wannan mai bukata ka ba shi aiki wato ayyuka na alkhairi duk dai kai su to sai ka samu kai sallolin nan na tarawih cikin dare ko tahajjud ko me ka kira su dai bayan ka gama aka yi dauka wannan addu'a ka dauki adadi in tsaye kai in uku kai in biyar ka da samu wutiri li'anna allaha witrun yuhibbul witra ko li'anna allaha witrun yuhibbul witra Allah wuturi ne kuma yana son wuturi Allahumma rabb samawati wa rabb al-ardi wa rabb al-arshil azim ربنا ورب كل شيء ننسى أن يقول أنسى كل شيء ورب كل شيء خالق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك نقول أنسى قبلك فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقد أن الدين ألا تبيا من باشنا وأغننيك ولا تدني من الفقر در تلوتي تسيكي ننكاي بانقوانا در تلوتي إن شاء الله تعالى كيويتا إذا نقوم نقرشنن كريكي لأن الله كهدت كذا كتيك بريكم an dai ake akwai ɗan kananan gyare-gyare kaɗan na wasu la waɗanda za a kiyaye wa da su Allah maɗaukin sarki ya taimake mu sai zuwa gobe zan sake karantawa insha Allah da nazo sai in fassara maimakon karatun tambayoyi zan karanta in fassara an gane eh kwafi dubu a to ayyai dai illale an gyaran da zani gobe sai mutum ya zo sai ya diba zan dan faɗi inda an gyaran masallaci take kadan ba su da yawa sai ya zama sai gyara wanda ya bada kudin kufin nan dubu aka raba ubangiji Allah kai mai dubu na arziki Allah ka biya shi haka ma sauran waɗanda suka yi kofi sai Allah ka biya su Allah ka biya su Allah ka biya su Allah ka biya musu bukatuncin su na alkhairi su ma masu niyyayi ba su da abin da za su yi Allah ka biya su Allah ka saka musu da alkhairi masu daukar dawainiyar wannan karatun Allah ka san su Allah ka san su ya Allah ka san su ka san irin kokarin da suka yi ya Allah kai musu goma na arziki kai musu dubu na arziki cikin dukiyar su da iyalan su da al'amuran su baki daya ya Allah kai musu dubu na arziki waɗanda suke dawainiya da wannan tafsirin ya Allah ka biya mana bukatocin mu Allah ka biya mana bukatocin mu Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da natsuwa a cikin kasan mu Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da wadata a cikin kasan mu Allah kai mana buɗi Allah kai mana buɗi Allah ka biya mana bukatocin mu mara lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu Allah ka ba mu gida aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين